This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 1 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mukanin labarai.
Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. Rundunar sojan Amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke karkashin ikon Houthi a Yemen, tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin. Hukumar tsaro da leƙen asirin Rasha ta FSB ta ce mutane hudun da aka kama jiya Lahadi sun samar da kudade da makamai don mummunan harin da aka kai a birnin Moscow a watan da ya shuɗe.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da kudin naira ke ƙara farfado da darajarta, har yanzu ana ci gaba da fuskantar tsadar kayayyakin masarufi a Najeriya.
To wannan gaskiyar magana, masana'antunmu da suke gida, wanda suke sarrafa wannan kayayyakin a gida, wanda shafi sugar, taliya, fulawa, gaskiya su ne hasali ma ba su rage farashinsu ba har yanzu.
Haka kuma za a ji cewa 'yan fansho a jihar Kano sun buƙaci a sayar da wasu gidaje 324 da aka gina da kuɗaɗensu da hukumar EFCC ta kwato musu.
Wallahi a sayar da waɗannan gidajen, inda waɗansu gidajen ma da suka fi waɗannan a sayar da su don a biya mutane haƙƙinsu. Saboda me? Saboda mu muke wakiltar mutanen nan, mu muke tare da mutanen nan, mu muka san irin matsalolin da suke ciki.
Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da zai duba batun tsarin ilimi a ƙasar Kamaru. Idan lokaci ba mu dama, za mu zakalo wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan, za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mu fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. Janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin Isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a Gaza, bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar Hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin, inda ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa. An dai gano gawarwakin mutane a ciki da wajen harabar asibitin yayin da mutane ke komawa wurin bayan janyewar tankokin yaƙi da sojojin Isra'ila. Rundunar sojan Amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke karkashin ikon Houthi a Yemen, tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin. A cikin wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM ta fitar, ta ce dakaranta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen saman a saman tekun Bahar Maliya, ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi. A ranar Asabar ne dai aka lalata dukkan jiragen guda biyu. Waɗannan ayyukan na da mahimmanci don kare sojojinmu da tabbatar da 'yancin bi ta wurin da jiragen ruwa da kuma tsare hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa, musamman don Amurka, abokan haɗin gwiwa da 'yan kasuwa, a cewar rundunar CENTCOM. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwa ta Birtaniya ba ta bayar da rahoton wata barazana ga jiragen ruwa a yankin ba a lokacin. Hukumar tsaro da leƙen asirin Rasha ta FSB ta ce mutane hudun da aka kama jiya Lahadi yayin da suka yi shirin kai wani harin ta'addanci wanda aka daƙile, sun samar da kudade da makamai don mummunan harin da aka kai a wani ɗakin waƙe-waƙe da raye-raye a birnin Moscow a watan da ya shuɗe. Sama da mutane 140 ne aka kashe a lokacin da wasu 'yan bindiga suka afka babban ɗakin taro na Crocus City Hall a ranar 22 ga watan Maris kafin su bankawa ginin wuta. Wannan shi ne hari mafi muni da aka gani a Rasha cikin shekaru 20. A cikin wata sanarwa da hukumar ta FSB ta fitar a yau Litinin, ta ce ta kama wasu mutane hudu kwana daya da ya wuce a yankin Dagestan waɗanda ke da hannu dumu-dumu wajen samar da kuɗaɗe da hanyoyin ta'addanci ga waɗanda suka aikata harin ta'addancin ranar 22 ga watan Maris a Moscow. A jiya Lahadi, kwamitin yaƙi da ta'addanci na Rasha ya ce ya kama wasu mutane uku da suke shirin aikata jerin laifukan ta'addanci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan Maryam za ta sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda ganin cewa 'yan makonnin nan darajar naira sai ƙara farfadowa take a kasuwannin canji. Amma har yanzu 'yan ƙasar sai ƙara kokawa suke da tsadar farashin kayan masarufi a faɗin ƙasar. Wanda a baya 'yan kasuwa ke alakanta shin farashin kayayyaki a ƙasar da faduwar darajar naira. Wakilinmu Rukayya Basha ta duba mana wannan batu.
'Yan Najeriya daina ci gaba da kokawa bisa yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da tashi a kasuwannin ƙasar. Duk da cewa yanzu darajar kuɗin ƙasar na ƙara samun tagomashi. A baya 'yan kasuwa sun alakanta tashin farashin kayayyaki a ƙasar da yadda farashin kuɗin musadalar Amurka yake a kasuwar canji. Sai dai yanzu kusan makonni 8 farashin naira na daɗa samun tagomashi. Zaidu Bala shine shugaban ƙungiyar muryar talaka a Najeriya. Ya koka game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da tashi a kasuwannin ƙasar duk da cewa farashin dalar Amurka ya samu koma baya.
Gaskiya kamar yadda mutane ka ta faɗa, tashin farashin dala yana sa tashin kayan masarufi. Kuma yanzu a Najeriya ga dalar ta sauko kuma kayan sun ki saukowa har yanzu. To ni ina ganin da cewa wannan laihi ba laihin komi na ba illa laihin 'yan kasuwa da laihin mahukunta. Saboda bai yiwuwa a ce akwai gwamnati a Najeriya a ce an zura ido 'yan kasuwa na cin karensu babu babbaka yadda duk an haga dama haka aka sai suwa mutane kayayyaki.
Nasiru Mato shugaban 'yan kasuwa ne a jihar Yobe ya daura alhakin tashin farashin kayayyaki a kan masana'antun da ke kasar.
So wannan gaskiyar magana masana'antunmu da suke gida wanda suke sarrafa wannan kayayyakin a gida mun shafi shuga, taliya, fulawa. Gaskiya su ne hasali ma ba su rage farashinsu ba har yanzu. Kuma a jiya ma zuwa shekaran jiya an samu ƙari ma a fulawa wadda bai gaza naira 3,000 zuwa 4,000 ba. So gaskiya za mu tattara wannan laifin ne a yanzu abin da shafi waɗannan kayayyakin a manyan attajiranmu waɗanda suke da masana'antu da shafi taliya, fulawa, siga.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Tarayya da ke Kashiri jihar Gombe, ya ce faduwar darajar dalar Amurka a kasuwar musayar canji ba zai sauko da farashin kayayyaki a kasar nan take ba.
Masu kasuwa da kayayyaki a yanzu da 'yan masu masana'antu kamfanoni duk abin da za su saya a dala. Watakila sun saye shi na wata uku hudu ko wata biyar nan gaba sun ajiye shi a tsadar da yake suna ganin dandalin tana yawan hauraha. To Allah cikin taimakonsa sai farashi ya sauka. To su abin da ya kamata dama su yi shi ne, tun farko bai kamata su ƙara kuɗi na kaya da aka siyo shi da farashi mai sauki ba, domin suna tsammanin za su saye shi da tsada. To da ba su kara ba, da ba wani dalilin yanzu da zai zamanto a ce yanzu sai sun sauke. Da sun bari a lokacin sai sun siyo mai tsadar kafin su sayar da tsada, wanda suka saya da saukin da sun sayar da shi da sauki, da ba a samu matsala a wannan wajen ba. Don a zahirance haka tattalin arziki yake tafiya.
Yanzu dai 'yan Najeriya daina dakon ganin irin matakan da gwamnatin tarayya za ta bijiro da shi domin ganin farashin kayayyaki sun sauko a faɗin ƙasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Rukayya Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta damar da ƙarshen labaran duniya.
Babbar jam'iyyar adawa ta Turkiya ta ci gaba da zama kan gaba a manyan biranen ƙasar, ta kuma samu nasara a wasu wuraren daban a zaben da aka yi jiya Lahadi. Wani babban sauyi na bazata ga shugaba Recep Tayyip Erdogan, wanda ya kudura aniyar sake lashe waɗannan biranen. Yayin da aka kidaya sama da kashi 90 cikin 100 na akwatunan zaɓe, magajin garin Istanbul mai ce Ekrem Imamoglu na jam'iyyar CHP shine ke kan gaba da gagarumin rinjaye a birnin Turkiyya mafi girma, inda ake hada-hadar kasuwanci, a cewar kamfanin dillancin labaran Turkiyya na Anadolu. Bisa ga sakamakon zaben Mansur Yavaş, magajin garin Ankara babban birnin kasar, zai ci gaba da rike mukaminsa yayin da ya doke abokin hamayyarsa da maki 25 na ban mamaki. Baki daya, jam'iyyar CHP ta lashe kananan hukumomi 36 cikin 81 na Turkiyya, a cewar kafar Anadolu. Lamarin da ya nuna jam'iyyar ta ci galaba a wurare da yawa inda jam'iyyar Erdogan ta fi ƙarfi. Erdogan ya amince da kayan da ya sha a zaben a wani jawabi da ya gabata a fadin shugaban ƙasa, yana mai cewa jam'iyyarsa ta fuskanci koma baya a fadin Turkiyya. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan a jiya Lahadi ta tabbatar da cewa ta kama 'yan kasashen waje da yawa, ciki har da Amurkawa biyu, saboda zargin keta dokokin kasar. Zabihullah Mujahid, mai magana da yawun gwamnatin Taliban, ya faɗa ta gidan rediyon kasar cewa sun sanar da Amurka game da tsare 'yan kasar ta, bai dai bayar da wani ƙarin bayani ba, haka kuma bai bayyana kasashen sauran waɗanda suke tsare da su ba.
Madam Dauda kenan ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, 'yan fansho a jihar Kano sun buƙaci hukumar kula da asusun fansho ta jihar ta hanzarta sayar da gidaje da hukumar EFCC ta karɓo musu waɗanda gwamnatin jihar ke rike da su fiye da shekaru 10 da suka gabata. Gidajen da an kiyasta kuɗinsu zai ziyarci naira miliyan 4,000. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekara ta 2012 zuwa 2013 ne gwamnatin jihar Kano ta wancan lokaci ta ranci kuɗaɗen sama da naira miliyan 4,000 daga asusun 'yan fanshon jihar domin gina wasu rukunin gidaje bisa wani tsari na haɗin gwiwa domin saka jari. Tunda fari dai sai da wannan fasali ya fuskanci turjiya daga wani sashi na 'yan fanshon jihar, amma da yake aikin gama ya gama, tilas ta sanya suka haƙura. Kodayake an gina waɗannan gidaje a mashigar birnin Kano daga Zaria da kuma wasu a kan titin zuwa Ɗanbata idan ka fita daga birnin Kano, sai dai bayan wasu shekaru wasu daga cikin 'yan fanshon sun shigar da ƙorafi gaban hukumar EFCC dangane da makomar kuɗaɗen da aka ranta daga asusun hukumar fanshon. Bayan fiye da shekaru 10 wannan batu na gaban hukumar ta EFCC. A ƙarshen watan nan na Maris da ya gabata ne hukumar ta EFCC ta miƙa takardun mallakar gidajen 324 ga hannun hukumar kula da 'yan fanshon jihar Kano a madadin kuɗaɗen su naira miliyan 4,000 da aka yi amfani da su wajen gina waɗancan rukunin gidaje. Kwamare Salisu Gwale shi ne shugaban ƙungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Kano.
Kuɗi ne aka ɗauka biliyan aka sa hannun jarin, waɗannan gidaje an soma su, waɗansu an gama, waɗansu a gama ba. Saboda haka zaka zo da kuma ka ce za a babu da waɗanda ba a gama ba, da waɗanda aka gama aka ce muka ce a babu wanda zai mana wannan abu. An ɗauki kuɗin mu liquid cash, sannan kuma da wani da gidajen ma da ba a gama ba. Ba irin maganar da bamu yi ba, ba irin zagin da ba a yi mana ba. Muka ce mu ba mai da ba. Kuma da aka ma zauna aka yi lissafin ai akwai kuɗi ma da aka ce wai sai mun yi suko saboda an raina mu. Ni kuma a lokacin saboda ni ne custodian na 'yan fansho na ce ba wanda zai mana wannan kuɗin mu sun daɗe. Ba su zo da riba ba, kuma yanzu abuwa ce da mu an yi lissafi da waɗannan gidaje 324 sai kuma an zo mun yi cikon kuɗi.
Tuni dai Alhaji Habu Muhammad Fage da ke zaman shugaban hukumar kula da asusun 'yan fansho na jihar Kano ya tabbatar da karɓar takardun waɗancan gidaje.
Abin muhimmi shi ne an kai ƙara ga abin sake so, to dai an yanke hukunci ga gidaje 324 EFCC ta amsa. Muna takardun yanke hukuncin nan da list na gidaje daga baki da an bamu.
Kafin ita EFCC ta shiga a hannun wa waɗannan gidaje suke?
Gidaje a hannun gwamnati suke. Tunda gwamnati ce ta ranci kuɗi ta gina, da zama cewa to kuna da kuɗi kuna sanka da rodi.
Yanzu ka tabbatar da cewa EFCC ta ba ku takardun gidaje, menene mataki na gaba?
Mataki na gaba za mu zauna da membobi na board za mu yanke hukuncin abin da kamata a yi kan gidajen.
Dangane da yadda ya kamata a yi da waɗancan gidaje da hukumar EFCC ta yi nasarar baiwa 'yan fanshon kuwa, Alhaji Salisu Gwale shugaban 'yan fanshon na Kano na cewa
wallahi a sai da waɗannan gidajen, inda waɗansu gidajen ma da suka fi waɗannan a sai da su don a biya mutane haƙƙinsu. Saboda me? Saboda mu muke wakiltar mutanen nan, mu muke tare da mutanen nan, mu muka san irin matsalar da suke ciki. Mutanen nan ka kalle su, za ka iya yin kuka ma idan ka kalli wani a irin yanayin da yake ciki.
Yanzu haka dai hukumar kula da asusun fansho ta jihar Kano na bin gwamnatin jihar Kano bashin kudade sama da naira miliyan 30,000, al'amarin da ya sanya galibin ma'aikatan gwamnatin jihar ke kwashe fiye da shekaru 4 zuwa 5 kafin su sami haƙoƙinsu na sallama bayan ritaya daga aikin gwamnati. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 1031. Haka kuma a jamhuriyar Niger za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau zai tsallaka ne zuwa kasar Kamaru domin jin ziyarar aiki da jakadan Amurka a kasar Kamaru ya kai yankin Ngaoundaré. Wannan ziyara dai wani bangare ne na baiwa jami'in diplomasiyar Amurka damar tabo na da Amurka ta samu a yankin Adamawan Kamaru, inda kuma ya amfani da wannan damar domin bude cibiyar sauya tsarin ilimi a jami'o'in kasar ta Kamaru. Ba tare da bata wani lokaci ba, zan hada ku da wakilinmu Muhammadu Rabiu domin jin yadda wannan ziyara ta jika da kasar ta Amurka ta kaya a yankin Ngaoundaré Kamaru.
Kuma malaman jami'ar Ngaoundaré sun halarci taron, ciki har da gwamnatin jihar Adamawa wanda zai jagoranci bikin. Farfesa Mamudu Abdulmumini ya kasance ce shugaban jami'a, yana kuma nuna farin cikinsa.
La professionnalisation
kira da kididdiga da korewa wani bangare ne na hangin nesa da gwamnati ta tsara. Tare da wannan cibiya, jami'an za ta zama tankar wata ƴar kasuwa ce ga sauran
jami'ai.
Daga wannan cibiya mai sauya sheka, za a gudanar da bincike mai zurfi wanda za a yada tsakanin dalibai. Tare da kaddamar da wannan cibiya, jami'ar Ngaoundaré tana jagorantar waɗannan darussan zuwa digital da korewa. Farfesa Germain Fabrice Meyanga gani yake cewa
ina take son da abuwa an ka da tabarin
shine an da muke aiwatar da guje-gujen mu. Muna tunani, muna shirya tarurruka, a takaice dai sunan shine dakin guje-gujen mu. A guje, jami'in diplomasiyar na Amurka ya je asibitin yankin Adamawa, ya kuma isa makarantar firamare na Dajin Marza, inda dalibai 365 ke cin gajiyar abincin makaranta ta hanyar magance matsalansu. Duk yanda jami'in ya bi, suna dauke ne da gine-gine ko kuma tallafin gwamnatin Amurka. Christopher John Lamura ya bayyana ra'ayinsa, yana mai cewa
notre espoir c'est que le centre
wannan cibiya ta tsara sauye-sauye ba kawai ne za ta tsaya a nan jami'ar Ngaoundaré ba, a'a za ta yada wannan sani ne a dukkan wato jami'o'i da suke cikin nan kasar. Abinda na gani dai a wannan asibiti na Ngaoundaré ya burge ni matika gayya, na kuma ga anda wato ma'aikatan kula da lafiya suke jajircewa domin wato ceton rayukan mutane a sakamakon aiki na yaki da cutan kanjamau wannan gwamnatin Amurka take taimaka ma wannan asibitin don ganin cewa an ga karshen wannan annoba wanda ta sa mutane a gaba. A makarantar Marza, ba shakka wannan abin da yake faruwa wanda ma'aikatar noma ta Amurka ta zage dantse domin taimaka ma dalibai da abinci wanda za su rinka ci gabanin su zo makaranta a yayin da suke karatu da kuma in sun koma, ya kasance wata abace wanda za ta taimaka ma waɗannan yaran yanda za su ga sun mallaki ilimi, sun zama kuma mutane waɗanda za a iya dogaro a kansu a nan zuwa gaba a nan
ƙasa.
Wannan haɗin gwiwan da ke tsakanin jami'ar jihar Bol da ke Amurka da na jami'ar Ngaoundaré aiki ne na ofishin jakadancin Amurka a Kamaru, ko shakka babu zai bai ma jami'ar Ngaoundaré daman ganin burinta na kowane ɗalibi ya mallaki sana'a sakamakon karatunsa ya tabbata.
Ta gaida Muhammad Rabiu daga kasar Kamaru. Daga Kamaru kuma sai Najeriya, inda za mu bi ta mu ji ra'ayin ƙwararru game da matakin gwamnatin tarayyar Najeriya na kwanakin baya na dawo da batun koyarwa da harshen uwa ko harshen ƙasa a makarantun primary da wasu makarantu ƙanana na secondary a ƙasar. Matakin da kuma aka bayyana cewa zai taimaka wajen inganta ilimi a ƙasar. Na diji ta bakin Dr. Bashir Yankuzo, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Garmina, game da wannan mataki na gwamnatin tarayya.
Gaskiyar magana, wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba, ban ji mamakin wannan ba, amma dai abin ya ba ni sha'awa kwarai da gaske. Idan ba a manta ba, UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment, wato jan dalibai zuwa makarantu, akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatan jawo dalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa. Amma wannan in ka ruba kasashe irin namu, za ka ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske. To daga cikin babbar hanyar da za iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da moratan harshen uwa. Wannan abu yana da tarihi, bayan tarihi a wannan kasar tamu, akwai tarihi a duniya baki daya. Idan baka manta ba, wato kasashen Larabawa da suka zo bayan zuwan Musulunci suka dauki kimiyya, suka yada kimiyya a duniya. Da can Girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani. Lokacin da aka zo aka samu daula ta Musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa Ma'mun, babban abin da suka dauka na mataki na farko, an yi wani gida da ake ce mashi House of Wisdom, wato Baitul Hikma. Abin da suka dinga shine translation, fassara wato ainihin abubuwan da Girkawa suka yi da harshen Larabci. Wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke Larabawa da kuma wanda suka musulunta, tunda harshen Larabci ya zama shine harshen, sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da Girkawa suka gina akan kimiyya. Wannan yasa daga nan suka bunƙasa. Kuma da suka kamo, in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha, misali zaka ji an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha, bunƙasan wato sciences, shine su duk abin da yazo daga Greek suna kritikin din sa, wato sukan tsaya su tuhume shi, su bincika, su tuhuma, daga nan sai su gina. Me yasa yake haka? Domin sun fahimci harshen, sun gane abin da wato yake ciki. To amma mu an dade a kasashe irin namu, misali Najeriya da sauransu, abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali. To wannan shi yasa ci gaba ke zo mana da wahala, fahimtar ilimi ya zama da wahala. Menene karantarwa? Ai karantarwa wato communication process ne, wato alaka ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu, da shine karantarwa. To duk lokacin da alakar tattaunawa ta zama akwai tarnaki, akwai matsala, to karantarwa zai wahala domin dalibin bai fahimta ba. To amma idan har ya fahimci abinda malami ke karantar da shi, to wannan zai sa zai yi tambaya, zai yi wato ainihin ƙara shi ma nasa, sannan abubuwa da daman gaske. Saboda haka wannan ba karamin jin daɗi bane kwarai da gaske gare mu, musamman waɗanda kamar yadda ka faɗa, bincike na PhD akan wannan ne, akan cewa tabbas karantar da ɗalibai tun da bangaren lissafi na geometry, karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida, yana kawo sauƙin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake, kuma yakan ƙara interest, sha'awan karatun. Da ka zo kana karantar da ɗalibai da harshe su, nan da nan sai ga sun abun ya ba su sha'awa kwarai da gaske. Ba zan manta ba, nayi karantar a dawakin tofa tsakanin 89 ƙarshe zuwa 90 haka. To a lokacin ɗaliban nake karantarwa lissafi haka, sai na kokarin hada wato ainihin harshen Hausa. Zaka ga nan da nan sai ga ɗalibai hankalin su ya zo, suna sha'awa, suna to ashe ma haka abun yake, ashe ma haka abun. Kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su, za su to nan da nan za su dauki wato ainihin fahimta.
To masu sauraro, a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin. Julie Leather Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rai.
To a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fara da sallama ne, ya ce VOA Hausa, ku bani dama na yi tsokaci akan yadda tsadar rayuwa take ci mana tuwo a kwarya a yankunan karkara, musamman yankin arewacin jihar Bauchi. Duba da yadda rashin ruwa ya yi karanci a yankin, hakan ya sa daukacin manoma shiga gadari. Ga zafin mulkin da ake wa talakawan ƙasarmu. Muna addu'ar Allah ya shiga lamuran talakawan ƙasa ta Najeriya. Amin. Sako daga Farfesa MZ Kakamisau. Sai kuma sakonmu na gaba da yake cewa salamu gidan rediyon Hausa na muryar Amurka. ku mika min sako na wajen wasu daga cikin yan uwan mu yan kasuwa da siwa Allah da Annabi su zama masu tausayi a wannan lokaci na azumi. Wallahi al'umma suna cikin wani hali na hau'ila'i na kuncin fatara ga rashin kuɗi a hannun al'umma. Dan Allah masu hannu da shuni ga lokacin sayan aljanna, wallahi duk wanda ya taimaki wani a wannan lokacin Allah ne kadai ya san irin ladin da zai samu. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon taimakawa ƴan uwanmu. Amin. Sako daga Gambar Barau Fataskum, tsohuwar kasuwa Fataskum, jihar Yobe, Najeriya. Shi kuma sakon mun na gaba cewa an cire tallafin mai a Najeriya ana bayar wa gwamnoni kuɗi, amma talaka ba sa gani a ƙasa game da kuɗin da ake bayar wa gwamnonin. Sako daga Sadiq Dan Ali Rafkana Gashuwa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau, ya ce batun gaskiya VOA Hausa kun jefa mu cikin halin maraici sakamakon daina karanta sakonnin email ɗin da kuka yi. Saboda haka muna kira gare ku da murya mai ƙarfi da ku taimaka ku da mana da filin, domin tunanin rashin karanta sakonnin ya sa wasu sun yi wa tashar ku tawaye. To Malam Shehu Adamu Rajau da sauran waɗanda suke sha'awar aiko da sakonni, ku ci gaba da aikowa, mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. Mun gode. Madalla, shin menene tasirin azumi a wurin matasa?
Suna na Yakuba Umar Mixawa. Tasirin azumi a kaina yana da yawa sosai gaskiya. Idan na fara da kamar dai da aka sani yanayin rayuwa ya canza, shigo watan Ramadan ya canza mana al'amura da dama na mu matasa. Abu na farko shine harkar waya, harkar cacin ga matashi. An sani ba kusan ko da yaushe lokacin mu na cacin ya fi yawa. To gaskiya a wannan zamani na watan Ramadan wannan ya dan yi sauki, mun dan rage. Idan ma haka dauki waye, to ba irin su Facebook ba ko Instagram, ko da ka shiga ma abin da yafi daukar hankalinka abubuwa ne da suka shafi addinin musulunci, wasu bayanai na malamai na karin ilimi, wasu qira'a, wani wani ne. Don ko yanzu ma haka a computer da laptop ina, ina cikin sauraron qira'a ne, da na sa kawai ina da alqur'ani a ciki, da na sa kaska ko kuma in ce earpiece kawai qira'a ce nake saurare. Muna da majalisu da muke zama a shashara kwalle a sha abubuwa tare da abokai, yanzu duk wannan babu shi. Unguwa idan ka fito ma sai dai kadan zaka ka koma kai kadai, babu kowa unguwa matasa duk babu zaman majalisar nan. Allo idan aka diba an koma makaranta da masallaci akasari, tunda a yanzu koda baka tafi wajen aiki ba a matsayin ka na matashi, to kila kana masallaci kana zaune kana lazimi, ko kuma akwai wa'azi masallatiya da ake yi na ranar haka ko tsakanin azhar da al'asr, ko kuma haka bayan al'asr yamma kafin magarba. Akasari dai gaskiya yanzu duk shine aka fi mai da hankali, musanya ma tsakaninka da abokanka haka ta yanar gizo-gizon irin ta WhatsApp ko status aka dora. Akasari status in ka yi alaka da abin da ya shahi watan Ramadan, ko barka da shan ruwa, ko kuma wani bayani na wani malami wanda yake fadakarwa bisa kan wani abu na Ramadan.
To Allah ya saka da alheri. Kafin mu karkare shirin ga marin tada da labarai, amma a takaice.
To a takaice, rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun janye daga yankin asibitin Shifa da ke arewacin Gaza bayan kammala wani aiki a can. Janyewar dakaran na zuwa ne makonni biyu bayan da sojojin Isra'ila suka kaddamar da farmaki a asibitin mafi girma a Gaza, bisa zargin cewa kwamandojin kungiyar Hamas na amfani da wurin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kashe 'yan ta'adda 200 a yankin asibitin, inda ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa. Rundunar sojan Amurka ta ce ta lalata wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a yankunan da ke ƙarƙashin ikon Houthi a Yemen. Tana mai cewa jiragen na barazana ga jiragen ruwa a yankin. A cikin wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM ta fitar, ta ce dakarunta sun harbo ɗaya daga cikin jiragen a saman tekun Bahar Maliya, ɗayan kuma a ƙasa a yayin da ake shirin harba shi. A ranar Asabar ne dai aka lalata dukkan jiragen guda biyu. Hukumar tsaro da leƙen asirin Rasha ta FSB ta ce mutane hudun da aka kama a jiya Lahadi, yayin da suka shirya kai wani harin ta'addanci wanda aka dakile, sun samar da kuɗaɗe da makamai da mummunan harin da aka kai a wani ɗakin waƙe-waƙe da raye-raye a birnin Moscow a watan da ya shuɗe. Sama da mutane 140 ne aka kashe a lokacin da wasu 'yan bandiga suka afka babban ɗakin taro na Crocus City Hall a ranar 22 ga watan Maris kafin su banka wa ginin wuta.
To ma Adalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda kamar ko da yaushe za ku shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kan amaradin Maryam Dauda ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Leather Discretion wadda ta raba da umarni da kuma injiniyan Mateo Mr. Helen daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin kuma nake cewa kada ku kashe radion ku domin shirin yau da gobe na nan tafi Assalamu alaikum.